da ka dauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin wayannan matan da muke dan babba su kudade dan kadan haka dai biyu uku zaka ga wasu suna rashin maido da kudi sai kamar yanda muka tsara sai mun tabi wani gun masu dai mu mutuka
kallan dan shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana ne Grace Abdul. Sai da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma ƙara fahimtar da muka fara da kallabin mu ta mako, wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Idan kuna da yadda mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu dora inda muka tsaya. Za mu kuma ƙara fahimtar da muka fara da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat, wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma. Ya ƙara zaburar da mata da ƙarfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin 'yar takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar ƴaƴa mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madam Helen ke cewa.
Da safiyar nan wata jika ta tada wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin cibi, tana ce min wace ce matan nan ne, nace mata Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa, tana magana akan Kamala Harris wanda tana so ta zama shugaban kasa. Wannan jikan shekarun ta hudu, sai na kai masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan, ki zama shugaban kasan America idan kina so. Sai ta yi dariya ta ce min to ina Kamala din ba ta ga hotonta ba. To kin ga abin da ya sa ina faɗi haka shine mata a Najeriya especially iyaye ku karfafa ƴaƴanku. Domin ƴaƴanku ku ne wayanda suna duba, suna za su zama kaman ku, ko zafin aiki ne, ko neman shugabanci ne, ko makaranta ne. Mata na da matsayi musamman, ko ba ga ƴaƴansu mata ba, da ƴan maza ma, kowa yana duban mace a gida, mace a society. To ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan, domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci, su ma a zuciyarsu suna ce kai ni ma ina son zama kaman wannan mace.
To Madam Hafsatu, kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka, misali Najeriya inda kika fito, suke takawa waɗanda aka ba su mukamin shugabanci ko kuma suka samu mukamin shugabanci na siyasa? Akwai mata da suka rike mukamin a mataimakan gwamnoni, akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu, kin gamsu da rawar da suke takawa wajen bude kofa ga sauran mata?
Eh, gaskiya na gamsu. Wannan farin ne na farin ciki mu mata, wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya. Kalilan zaki ga sun fito, yawancin ma sun fito sai kiji an ce ma ba su ci ba, amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa. Kamar wannan gwamnatin na Tinubu, na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata. Kamar minista na da, wata minista na, ko minister of finance ko Tugwanzi Nkonjo, wai na
ministan kuɗi haka.
Okay. Gaskiya matan nan nayi na'am da yanayin taka rawanta a wannan mulki da ta rike. Gaskiya nan san kilan tana da wani backside ɗinta, amma gaskiya ta yi kokari. Abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji. To ina ganin ita ma in kika dubi record ɗinta, abubuwan da take yi, ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin. To da dai dama abin da zan ci, kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa, iyaye mata su dinga encouraging ƴaƴansu a gida, suna nuna musu kamar su tashi tsaye. Kamar inda Hillary ta faɗa, Michelle Obama ita ma haka ta faɗa, ita ma Kamala Harris ita ma, duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba, har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ƴaƴansu mata da maza, especially mata, su dinga nuna musu ko ma za ku iya, su dinga encouraging ɗinsu. Don kika duba a nan Africa, especially kamar ni zan ce dai Najeriya, in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position. To amma idan iyaye maza su ma suna contributing, kar a bar ma mata kaɗai iyaye, su dinga nuna ma ƴaƴan ko ma za ku iya yi, su dinga encouraging ɗinsu, suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata. Ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau.
To Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci, kama daga mataimakan gwamnoni, kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu, suna kama hannun mata da ke ƙasa, da yawan matan da suke riƙe da guraben shugabanci sun faka, me zaki ce game da wannan?
Gaskiya ne, don in ki lura, ina kan komawa kan ita Kamala Harris, ki lura da makaye da suke fitowa, da suke karfafa ta. Inda a ce haka ake yi a gida, ita malama ta faɗa Aliyu ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko? In mata za su fita su karfafa juna, kamar yadda na gani a nan ana karfafawa. Hillary ta fito, Michelle Obama ta fito, tana karfafa ita Harris, banda wayannan shugabanni wayanda su ne shugabanci, akwai kamar Oprah Winfrey ta fito. Mata da dama sun fito domin su karfafa juna. Idan da a ce mun yi haka a gida, to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata wayanda mun samu matsayi, kada mu ce a'a mun samu matsayi shikenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci, ko ma ba su fito ba, mun gani dai a cikin halayen yaranmu ko sauran 'yan mata da ke nan, mun gani lalle akwai wani abu a halayensu da zai sa su zama shugabanni. Mu inganta su, mu karfafa su, mu encourage ɗinsu su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayansu. In mun yi haka, to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci. Ita Kamala Harris, akwai kalman da yanzu ana ta faɗi, wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi, an ce kar ki tsaya ki yi gunaguni, ki tashi ki yi wani abu. Kalman nan mamanta ne ta faɗa mata lokacin da ita Harris take girma. Mamanta sai ta ce mata, Kamala, kar ki yi gunaguni, ki ce akwai damuwa nan, akwai da, ki tashi ki yi wani abu. Wannan kalma ya karfafa matan nan. Hakan nan, idan mun karfafa 'ya'yanmu, mu yi musu gargaɗi, mu encourage din su mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a duniyar nan in kun sa kanku to ina tabbatar miki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka
to bari mu tabo batun abun hannu aka ce ba harkar siyasa dai ba yin ta banda kuɗi kuma wannan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara sukan ce ba su da uban gida kamar yadda ƴan takara maza suke da iyayen giji mun sani cewa a nan siyasa Amurka ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihunshi yayin siyasa ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari kina ganin yana yiwa madam Hafsatu mu kai ga lokacin da a cikin wata ɗaya katar daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wanda yake so ta tsaya takara a maimakon shi zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa miliyan 300 gudunmuwa kuma wannan miliyan din ba ana maganar cewa mai bada miliyan 10 mai bada miliyan 100 bane a taro su je anan yana yiwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyen baya ko da mutum bai da sisin kobo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai da labari
ina ganin fa yana yiwa dan saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya ina nan America lokacin Buhari kenan mun ji labari wanda aka ce kuma har ya faru akwai wanda suka dinga talakawa suka dinga akawa da kuɗi mai 1000 mai 500 wani ma shi sai kaki ayi menene irin abubuwa haka akwai tsofaffi su ma zaki ga an ce sun dan tara kuɗi su ma sun ci ga gudunmawan su ina ganin za a iya yi kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma Buhari haka din duk mutane sun sa hope sosai saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji so idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari zaki ga mutane kam yawa
da za ta iya tun da dai mata muke korafin ciwon ba a ba su wannan dama.
Yayi haka yanzu a gama ce da za ta fito ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya kuma an yarda da ita an yi trusting ɗinta.
To kafin mu jingine wannan batu mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. Ta kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed shugabar ƙungiyar mata Zalla a jihar Kano. Wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu 8 ita kaɗai ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau Hajiya Hauwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunƙurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hauwa.
Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babbasu kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku za ka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi wani gun ma sai dai mu mutuka. Amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu ƴan challenges irin haka. Amma a hankali idan ne rating in na auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar sai ka kaɗan ce so ni ba na damuwa sai mu dora kwar haka. To shi kansa na adili ta mala maka bullo da shi wasu suna ta cewa ya za a yi mutu ga adili da sau a Kano ai wannan ba daidai ba ne to duk wa'in sun faɗa ba na ɓata rai sai dai in ƙoƙari na fahimtar da su cewa ai sana'a ba haramun ba ce a gurin ƴa mace inda za ta kama kanta to kuma dama mu mun yi tsari shigar da za mu yi da adili ta kafin nan duk wata za ta tuka mana a cikin makon kiristoci wanda da yawa sun turo sunayen su suna so a musu training a musu horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin mu to amma muna da sharadi cewa dole za ki saka hijabi za ki shiga ta mutunci ba za ki dinga surutai barkatai a cikin adili ta kafin ba saboda mu tare mutuncin mu na addini. To abinda kika fito yi sana'a kika yi duwace tazo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ki kai matan da zaki aje suki tafi kurin kuma da ki zama kin zama na kin kama kanki sitara ki mai kyau. So duk kuma sun yadda da ka'idojin mu so duk wanda to kajiri tan za ku ganta cikin hijabin ta ruwan hoda saboda shi kansa kallar ajiri tan shi ma ruwan hoda ne dan bambance inda ko daga nesa ka hango za ka ce ga na mata can. So ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta. Babu sakin kida barkate din nan tunda ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna miki sana'a kika fito to ki abin da ya dace danki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja. So kalubalen da muka miki dan yawan samu din kenan wasu na challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka. To amma in Allah ya so ya da duk wanda yake da wannan sanannen zai zama ba haka bane tunda gashi already matan nan suna ta tukin nan a idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba daya an fara daukar fasin da ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yi mata guda 20 su zagaya. To ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar yadda suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi dukkan dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani. So yanzu jira muke kuran kadan wanda ba su karasa maimaicin kutrenin din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a ga mu mun fara harka dumu-dumu. Wai ne NGO din suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara 6 sannan suka nemo wata kungiya mata ta mata suka ce dan abin na waye karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu ni aikin ana ce kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa to ita ma tana nan da duk abin da nake yi nan tare nake yi da ita komai raba mana ake bibbiyu dan mu karfi muna sabara ne ma za mu iya karo wasu dan mata mu dai ni dai babban burin na ga matan nan sun fito daya ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa.
To a takaice a cikin daƙiƙa 30 ya kike hada wadannan da harkoki da rukun marayu da kike da su.
To alhamdulillah idan rayuwa idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba. Ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga Allah ne to Allah kuma ya san zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran nuna masa zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana. To haka dukkan su yaran da nawa da nake ga miki su 8 dukkan sun yi karatu mata guda 6 nake da su maza guda 2 a guda 6 nan na aurar da guda 4 yanzu ranjin ma nan yanzu zan aurar da ta 5 saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah wai kuma wurin next year insha Allah za ta aure mazan kuma na aurar da guda 1 saura guda 1 shi rage. So alhamdulillah babu abinda zai gagar dan adam idan ya tura lamarin sa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komai kankantar sa. To haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyyar mu karba abin da Allah ya yi mana kuma a hakan ma abu ne mai kyau mu gode wa Allah. Ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba za ka mun fi wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taɓa yankewa ba. Yara na mafi yawancin su ma duk private school suka yi dukkansu har university private university suka gama. So alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba don kuma saboda kawai dogaro da Allah shi ne tunani na da addu'a.
Yeah. kokare mariya o ma san gida gida wani ba san abu ba
lalle
lalle mara ba da ke gida ba ku kama sana'a mata na ina ma ta abun kaiwa jiki sana'a mata zamani ya canza mata ya ku kama sana'a daidai ya ku kama sana'a yaji la ilaha illallah aye mata na ba ta sana'a aure
haje lalle maraba da ke
aye na riga na gane mata mata na ba ta sana'a ta bani
haje lalle maraba da ke
ya ku ta su ne ma aye ne ma na hana ciwon jikiya ke kama sana'a mata ke fita shi kunema ai sai da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wala roho za a yi
lalle
lalle maraba da ke ai da kwalliya ke kai in babu kwalliya wala karan za a yi
lalle lalle maraba da ke
kuwa kida ka san kama dokin mata mata suna ta sana'ar nema sakar ban saurara banza ka sai da gulma ta sai ta bar mata shin ya za ta ji dadin so guri
lalle
lalle maraba da ke ayye lalle mai da kwariya tun san mata da ba ta sana'a aure ke
lalle
maraba da ke ayye ne kida ruwa ya ja ayye kin san mata da ba ta sana'a aure ke
lalle
macan da ba ta sana'a ta bari
lalle
lalle maraba da ke ayyo ta duka na kwalla kin san macan da ba ta sana'a aure ke
lalle lalle maraba da ke
ayyo da ya rasulullahi mata ka are na sana'a mata kai ku ka na sana'a mata ai ku ni ku ko ai ko kai ko da da ko ka samu na ai
lalle lalle maraba da ke
ayyo ka are na sana'a mata ai kuli kuli ko ai ko sai ko da da ka ka samu ma ai
lalle
lalle maraba da ke ayo na ni ka ko ai ba ka dan ka baki ne ba za ya ba ka dan koro ba da wata aure kwana kwalla Allah ya san maza a kiyama ayo na baran alawaya ko ko ke ji ta ciki dama ko zabi inda yake ka dama ga ta
barkallah hajiya hawa shirin kallabi yana jinjina ma bakowata mu ta mako da kuma fatar hakanku ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Hajiya Hawwa Amin shugabar kungiyar mata zalla dake da cibiya a jihar Kano da bakin mu na yau dan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka sai kuma wakilin mu Baraka Bashir a birnin Kano da taimana hira da kallabin mu ta mako a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
ya sanya 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 ya s